Manunia. Samu gargada daga dagadar garkame kofa tsakanin gwamnonin tarayyar Najeriya da kuma ƴan masa tarayya na ƙasa. Tunuma dai har ɗaya daga cikin ƴan masa da jijan da ya halarci wannan zama ya fasa wa manuniya wani sirri na ƙarƙashin ƙasa.
Akwai waɗanda aka ce za a dawo ma da tikinsun su na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abin da muke so kenan ba.
Duk da kwakulo kokon barar barwa ƴan masa tarayyar Najeriya damar damawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da ake jira a wannan ƙasa. Daga cikin masar jantare Najeriya ya daddake cewa ko bayan takarar shugaban kasar ma ya kamata a barwa ƴan masar takarar ta shugaban kasa har ma da mataimaki albaisa taimaka wajen kawo ƴan Najeriya nesa kusa.
Ni for me gaskiya ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Sai dai kuma shi wani dan masar jantare Najeriya magana yake na irin kwanta kwantar kwace kudin da yace ya hango a kasafin kudin kasa. Yana mai cewa ma dudin dumurun kudi ga an daure a cikin kasa kun kudi musamman dai a hukumar nan da aka ce ta kula da masu bukata ta musamman da suke cewa hukumar kula da masu na kasa.
Ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper. Wai 350 million wai ICT. Ana magana yunwan ciki ana magana ICT.
Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da tsohon gwamna ne ya gaya wa duniya yake cewa lokaci ne yanzu da ya kamata Najeriya ta numfasa. Yana mai cewa Nigerian ta riga ta shiga halin haula'i saboda ka babu ragowar wata maganar wasa.
Yana kasa a yanzu da talaucin ta. Nihikanta rashin zaman lafiyar ta da musubu iri-iri yanzu ana magana cewa ayi abin da ya dace domin ceto kasar wannan shi zamin Allah yadda
wadannan faso mun tabu muka tabo cikin tarin muryoyin da zamu kawo muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke kokarin ganin ya tafi da al'umar kasa. Shiri na 40 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke alamta alamar cewa da sani dai shirin manuniyan ya fara nisa. A irin nisan nutsawa kan lamuran gwamnati da kuma siyasa a tarayyar Najeriya ne ma shirin manuniya ya leka masa tarayya ta kasa. Inda ɗaya daga cikin masa tarayyar Najeriya na kasa sanata Ishaku Ilesha Abo ya tada kura lokacin da aka zo da wani kasafi na hukumar da ke kula da al'ummar da ke fama da na kasa. Inda ya ce tarin tilin curin kuɗi aka cinkusa cikin kasafin amma dai babu abin da masu bukata ta musamman za su lamusa.
Hukumar kula da na kasa su ta zo mana da takarda ta faɗa mana abubuwan da aka yi da kuɗaɗen da aka yi kasafinta a shekara 2021. Gaskiya dai ban ji daɗi ba.
Ko me yasa baka ji daɗin ba?
Dalili shine babu fa mutum da bai san me ya kamata ba. Yau muna da kafa mu biyu, muna da ido mu biyu, muna da hannayenmu guda biyu, gobe bamu san menene Allah zai yi ba domin sanin gaibu sai Allah. Saboda haka wannan agency nan ba na kasa su bane, na ƴan Najeriya ne. Ace yau ana budget, babu abin da za a je a duba nin yunwan na kasa su. Nima musu hanyar abinci, hanyar ilmantar da su, hanyar ilmantar da yaran su, a nima musu sana'a. Sai a zo a ce mana za a je a yi data analysis. Za a je a duba takardu ana budgeting miliyan 100 akan aikin paper sa'annan babu kuma na wanda zai sa abinci akan table domin a kashe yunwan ciki. Gaskiya ban jari ba. Wai 350 million wai ICT? Mene ICT? Ana magana yunwan ciki ana magana ICT?
Makamanciyar irin wannan matsala ta tunkuɗa tarin tilin kuɗi cikin kasafi amma kuma babu aiki a ƙasa. Ta sa ɗaya daga cikin masu wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Kaduna ya tashi a zaman zaura masa wakilan tarayyar Najeriya ta ƙasa wato Dr. Amusi Ibrahim Kubau ya mike gaban ƴan majalisar ƙasa. Yana mai cewa kwangilar hanyar da ta tashi daga Zariya zuwa Pambe gwan da aka ce cikin watanni 20 za a gama fa yanzu ta haura watanni 50 har da doriya amma tana sama ne har yanzu tana ƙasa.
Bincike ya tabbatar min da cewa an ba da hanyar a watan Mai na shekaran 2017 kenan. Kuma a lokacin ita ma'aikatan ayyuka na tarayya ta ba da aikin ne akan cewa lalle-lalle a gama shi cikin wata 20 wato daga May 2017 zuwa kuma February 2019. So daga wata 20 yanzu gashi muna cikin wata 53 har yanzu aikin bai kammalu ba. Ba ma kammaluwan kawai ba. Abin da dan kwangilan ya iya yi shine a bisa ƙididdiga kashi 13 cikin 100. Kuma wannan hanyar an bada ita ne akan kuɗi sama da biliyan 10. Abin da ke faruwa shine wani lokacin akan samu matsala ta wajen ma'aikatan ayyuka bata bada kuɗin da ya dace, za ta bada aikin amma kuma ba za a saka kuɗi masu yawa a cikin kasafin kuɗi yadda dan kwangila zai samu daman yi aiki ba. Wani lokacin kuma akan bada kuɗin dan kwangilan saboda rashin kayan aiki da rashin ƙwarewa, sai ka ga shi kuma bai iya yin aikin da ya dace ba.
Har yanzu fa akwai alamar karabkiyar rafkar juna tsakanin ƴan majalisa da kuma gwamnonin jam'iyyar APC da aka ce an kulle kofa ne fa dan ganin bangaren guda biyu sun samu gurin da kowa zai kyasa. Saboda yanda ka ɗaya daga cikin masarjin tare Najeriya ya halarci wannan zama daga jihar Katsina, Sanata Ahmad Babba Kaita ya keta sirrin zaman da yace a kotu toshe baki da aka yi yunkurin baiwa ƴan majalisar wannan kasa.
JAPDP koda tana kama kariya to takan nemi mutane masu muhimmanci ta zauna da su domin a yi kama kariya tare. Ita jam'iyyar APC gwamnati shine wuka shine nama. An tura mutanen zabe daga nan gurin su yaje ya dan ba su abin da zai ba su, sun sha hura sun ci nama, yace ga abin da yake so a jaha, shikenan su rubuta mashi duk wanda yake cikin jaha daga ward har zuwa jaha ya zama sakare, saboda shi bai da yanci, a gwamnati shine mai yanci. Saboda haka wannan shine makasudin zuwa cikin hada shugaban kasa, kuma ina tabbatar maki cewa gwamnoni sun ji abin da basu ji dadi ba. Dalili shine mu ƴan Najeriya muke kallo, ba muna yin wannan abin nan bane don son kanmu.
To ta yaya za mu tabbatar cewa kuma din ba don son kanku kuke yin abubuwan da kuke yi ba?
Inda muna yi don son kanmu ne, akwai waɗanda aka ce za a dawo mu da tikinsu na dawowa majalisa in mun gyara dokokin sun zama yadda suke so. Amma ba abinda muke so kenan ba, muna so mu karfafa kuma mu inganta harkar demokradiya a cikin Najeriya ya kasance talaka shike rike da akalar jam'iyya. Idan ya ga za ka yi mashi wasa ya aje kauri ɗaya ya ɗauki wani.
Maganar makalkalewa mukamin shugaban ƙasa da wasu 'yan masa suka fara magana ta ƙara girman da suke ganin bayan shugabancin ƙasa ma ya kamata haɗa musu da har da mataimakin ɗan takarar shugaban ƙasa. Sanata Yusuf A. Yusuf na jihar Taraba ne ya ƙara tattaro wannan batu a cikin wata tattauna da ya ce ya kamata dai su ma 'yan majalisa a rinka ba su dama don su ɗan gurgusa.
Muna da mutane ɗaya kusan 460. Kowa daga cikinmu mai fita ne, muddin dai shi ba ɓarawo ba ne, muddin kuma bai musgunawa talaka ba, kuma ya san ciwon kan Najeriya.
To a iya cewa ranka daɗe kai ma kana daga cikin wannan, ko kai ma kana da ra'ayin
to indai ƴan Najeriya suka gani ba ɓarawo ba ne da sauransu mesa?
Za ka iya da ɗumbin matsalolin da ke
ai matsala dole ne wanda ya kai fita ya solving wannan problem. Ni for me gaskiya ta wajen majalisa ya kamata a wannan lokacin 2023 a fitar da president har ma da vice president.
Maganar makokon da ya makalkale a wuyan jam'iyyar PDP na zaben zakulo shugabanninta a shiyar arewa maso yammacin Najeriya na cikin batutuwan da wasu 'yan ƙasar ke ganin idan jam'iyyar ba ta yi yunkuri ba ƙarshen ta ita ma ta samu wata sabuwar na ƙasa. Sai dai kuma jigon jam'iyyar ta PDP kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa gwamna Sule Lamido ya gaya wa duniya cewa wannan magana kuma ai wata maganar nesa ce wadda ta riga ta zo kusa.
Yanayin ƙasar a yanzu da talaucinta da bashin da yake kanta, rashin zaman lafiyarta da musubu iri-iri, yanzu ana magana cewa a zo a yi abin da yake za kowa zai basa daukarwa, a yi abin da ya dace domin ceto ƙasar. Wannan shi zamin Allah yadda.
Yayin da aka gama zaɓe na shugabannin jam'iyya a sama, ko har yanzu akwai ragowar na shugabanci a shiyar arewa maso yamma, ina a kwana ne game da wannan zance?
Zamishin Allah da shirin ga notin game shi.
Mutane na ta tambaya me sababa ne jinkirin zaben nan?
In Allah yadda zamu ga cewa a matsayin wannan zo ma da suna ma da kwarjini ana hange matsayin shugabanni. So da kasan zamu muka cewa wannan suna da ake ganin mu da shi zamu yi abin da yake zai tabbata haka din ne.
Ka ce ku a matakin PDP kun nakalci hikima da dabarun yadda ake sasanta da juna, amma har yanzu a wannan rukuni na arewa maso yamma kun kasa yin amfani za a iya cewa da wannan hikiman ne ko kuma wani abu fahimci kanku?
Kasan wato ko a kowane da yake za ka gwashi da babban mataki, wanda dole ka ɗauki matakai domin kare wannan girman abin. Akwai mataki wanda yake na tsakiya ne, akwai mataki na ƙarshe, saboda haka a wajen matakin ƙarshe babba a mun gyara. Yanzu an zo nan ya mu yi wa gida, saboda ka za mu gyara.
Ta daga kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniyan da kan zaga dukkan sassa. A madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku, musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da mu wanda kan ji a cikin wannan shirin da ya sa shirin ya zama gagari gasa. Sai Shamsiya Ibrahim Hamza da Mahmud Ibrahim Kwarin da kan kukkutsa wajen ganin sun tattaro mana muryoyi cikin tsantsar Hausa. Ni Isa Lol Ikara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.